Bayan gudanar da zabukan gwamnoni da aka yi a ranar Asabar din da ya gabata, tuni wasu jihohi suka fara fitar da sakamakon waɗanda suka lashe zaben gwamna a fadin Najeriya. Amma ba haka abin ya kasance ba a kanan Dabo, inda a jiya ne a ƙaramar hukumar Nasarawa, mataimakin gwamnan jihar Kano da wasu mukarrabansa guda biyu suka kai farmaki ƙaramar hukumar Nasarawa, inda ake tsaka da karɓar sakamakon zaɓukan gwamna da aka gudanar. Akan haka ne dandalin VOA ya samu zantawa da wasu 'yan jarida biyu waɗanda abin ya faru a kan idanunsu domin jin yadda abin ya kasance, ga kuma abin da suke cewa.
A yau dandali zai yi shiri ne na musamman inda za mu duba dangane da zaɓen da ya wakana jiya na irin badakalar da ya faru a ƙaramar hukumar Nasarawa. A tare da ni akwai abokan aiki na 'yan jarida
Zulaiha Yusuf Aji
da kuma
Abba Isa Muhammad.
Kuna ƙaramar hukumar Nasarawa lokacin da wannan al'amari ya faru, yaya aka yi abin ya faru?
Tun daga wurin aikin mu an dora mun nauyin cewar ni ne zan tsaya in yi uwa da makarabiya wajen ganin har sai an kawo sakamakon zaben nan, ko kuma sai na kawo muryar shi babban mutumin zabe na ƙaramar hukuma wanda wato zai bayyana wane ne isa mu nasara da kuma adadin ƙuri'un da aka kama. To hakan ya sa dole ba na iya motsawa ko ina face ina gurin da ake karɓar wannan sakamako, kuma duk ba wani abu bane ba abin takaici. Irin yadda al'umma suka fito suka bada haɗin kai a sassa daban-daban na tashoshin zaben suka kaɗa ƙuri'arsu cikin lumana da kuma kwanciyar hankali, amma kawai wajen ƙarfe 1:30 na dare kawai sai ga wasu mutane wanda ni na iya ganin su. Akwai mataimakin gwamnan jihar Kano Nasiru Yusuf Gawuna, akwai kwamishinan kananan hukumomi Mutalasi Langaro, akwai shugaban kungiyar ciyamomi ta jihar Kano wanda kuma shine shugaban karamar hukumar ta Nasarawa, wanda mun mai kwana ɗaya da shi kafin wannan abin ya fara a wannan sharkwatar tattara sakamakon. Sai ga sun shigo cikin dare, sun zo sun saka duka da 'yan daba, an farfasa akwatuna su masu da wakilan jam'iyyu da kuma su jami'an hukumar zaben
waɗanda suke tattara sakamakon.
Don ni akwai mutane da dama da nake tausayawa, amma ba kamar shi kansa Baturen tattara karɓar sakamakon zaben ba, Professor Ibrahim Khalil Abdulkarim, wanda zaki ga ya shekarunsa sun dan ja kuma ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya samar da adalci da daidaito a iya gurgurdun abin da zai iya. Amma aka zo aka tarwatsa mutane, aka farfasa kayan zaben nan, aka sa wa mutane taya gas, aka tinga arbarbi wanda an taiwa da mutane da dama hankali, amma mu saboda sana'ar mu ce neman labari, hakan dai ya sa muka tsaya dole domin sanar da al'umma irin halin da ake ciki da kuma yanayin da muka tsinci kanmu.
To Malama Zulaiha, lokacin da aka saka barkonan tsohuwa, ke kina ina? Ga kima ce
ai ba abin da zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda a daidai lokacin da aka saka wannan barkonan tsohuwar muna tsakiyar jami'an tsaro, dalili mun an fito a guje ana kokarin tare su waɗannan mutane, manya-manyan mutane guda uku dake jihar Kano waɗanda suka zo suka yi kokarin lalata waɗannan sakamakon zabe da tuni aka riga da aka gama kammala su.
A lokacin an kammala
an riga da an kammala sauran mazaba kwalli daya, wato mazabar gama ita kadai ce ake da dan tangarda akan ta, ita kadai wanda akalla dukkan da jami'an tsaron gurin da su masu fadar a sakamakon zaben da mu yan jaridu tunanin mu bai fi awa daya ko ko minti 30 mu bar wannan guri ba, amma aka zo aka lalata wannan al'amari. Abin dai babu dadi, mun shiga cikin wani hali da ni da abokin aiki na Abba Isa Muhammad da naji kama mai, abin dai ba dadi.
Yaya kika yi da aka buga guduwa kuka yi ko kaka kuka yi?
Ba za mu gudu ba, amma dai idanuwan mu sun cituko da hawaye saboda yajin barkonan tsohuwa, hancin mu ya toshe, muryar mu ta dashe da kyar muke iya mu
ga kuma rashin bacci.
Ga kuma dama rashin bacci a wannan guri da gajiya.
To da suka tarwatsa wajen shin takardun zaben yayya gashi suka yi koko kwacewa suka yi kokarin yi koko me ya faru?
Yayya gashi suka yi kokarin yi gaba ɗaya, dan har sun yayya ga wasu takardun da suke hannun wani jami'i na jam'iyyar VRP. A tunanin su shine sakamakon gaba ɗaya.
Shi mataimakin gwamnan shi da aka je wajen shi ma me yake? Shi ma ya farwa jami'an ne koko yana tsaye ne yana kallon abin da yake wakana?
Ya shiga shi ma a kokarin shi ne tattare takardun da suke gaban a shi Baturen zabe na ƙaramin hukumar Nasarawa. To amma yanda wakilan jam'iyyu suka taso abin gabaki daya, suka tukuyukuye shi kwamishina na kananan hukumomi Mucala Salangaro aka yi takiciniya har ta kai ga shi commissioner an yayya ga rigar jikinsa.
Eh, naga an yayya ga rigarsa a faifan bidiyon da yake ta yawo har ana kokarin ja masa wandugo.
Kwarai da gaske. To a wannan lokacin sun yi yunkurin su fito su gudu dan har sun shiga mota, motar kuma ta tafi ta tinka rigar gaba daya kamar za ta ruguje get, amma jami'an tsaro suka iya kokarin su. Ba su daki get din ba, jami'an tsaro suka iya kokarin su suka kulle wannan get, suka babu wata hanya da za su fita har can daga baya. Wala Allah ma iya cewa suka samu umarni kan cewa waɗannan da ake zargi a kamo su a saka su a mota ta jami'an tsaro a kuma da su tafi da su sharkwatan yan sanda ta jihar Kano wato Banfai.
To shi mataimakin gwamnati da ya taho shi kadai ya je wajen bai tafi da odilolinsa ba?
Akwai abun nan da ake cewa da turanci official car, wato mota ta gwamnati, kuma na iya ganin shi kansa dan sanda wanda ake ce masa odili, wanda yake yi masa hidima da kuma tsare lafiyarsa, wanda yana cikin wannan tafiya. Har ma abinda na iya gani wanda jami'an tsaro suke, wanda anan a iya cewa gaskiya jami'an tsaro musamman na 'yan sanda a Afirka ma na Najeriya sun fi kowanne irin dan sanda kusan iya aiki, sai dai a wasu lokutan ba sa tsayawa su yi aikin ne kamar yadda ya kamata. Domin ba su duba cewar ai wai mataimakin gwamna ne ko wancan komishina ne ko wancan kaza bane ba, a'a suka tare su hatta da shi kansa wannan abin ne, wannan din da ake cewa odili din, da suka ga irin abin da ya saba da ka'idarsa ta aiki ko kuma wani abu sabanin fahimta su, shi ma suka kama shi suna kokarin a sa masa hankof, aka kuma wato yi musu taratara shi kansa deputy gwamna din da komishinan kananan hukumomin da shugaban karamar hukumar duk aka kame su. Duk abin da nake gaya miki, idan abin wanda yake gurin ya gani wanda zai tausayawa su ne al'ummar da suka kwana suka wayi gari a wannan guri, suna da ƴan uwa, suna da iyali, suna da abubuwan da za su yi, amma suka haƙura suka zo domin tabbatar da wannan ƴanci nasu ko kuma kare mutuncin al'ummar wannan, akalla mutum kusan fiye da, in gaya miki a takaice, kamar mutum kusa da fiye da 20,000 a ce mutane uku su zo su sarar da haƙƙinsu ko kuma su lalata abin da wannan mutane suka yi. Wannan na baki misali ne a matsayina na dan jarida wanda ba ma'aikacin zaɓe ba, ban san menene al'amuran yadda suke ba, amma dai a ƙiyasce tunda an kawo mazaɓo akalla guda 10 an kawo ma ta 11, ita ma abinda ake tunanin bai kai ya kawo ba za a iya warware shi, amma sai aka yi ta jagwalgwal abin daga ita jam'iyya mai gwamnati ta kiyarda da amincewar a yi abin da ya kamata din, aka dinga a yi waya a yi menene dai har aka kulla abin da aka kulla. To abin da zai baki mamaki shine me zai kawo mataimakin gwamna wannan guri bayan ba anan yake zabe ba na farko, sannan komishinan kananan hukumomi, komishinan kananan hukumomi ne na jihar Kano baki daya, amma ba shi da alaka ko hurumi da wannan mazabar.
To tambaya ta karshe, bayan wannan abu ya faru, shin da aka kame su kun bi su headquarter ɗan sanda ne ko kuwa?
Kwarai da gaske.
Da kuka je ta me ya faru?
Mun bi su har can inda aka ta sake su, aka shiga da su aka zauna, yayin da al'umma suka ringa tururuwa bulbulowa, ce ba za ki ci dare ne ba a wannan lokacin, ana ta kokarin daukar hoto, ana ta kokarin daukar faifan bidiyo kamar yadda kowa ke gani an watsa, ba a samu wani wannan ba har sai da commissioner yan sanda ya shigo ya kuma ba da umarnin cewa a tafi za kuma su yi bincike daidai da yadda ya kamata.
To Mallam Abba, da ku daga can ofishin yan sanda, shin kun samu damar tattaunawa da shi commissioner yan sanda?
Kin san idan su jami'an tsaro suka kama mai laifi ba kasafe suka fiye yin magana da wurwuri ba, saboda watakila gudun ka aje a kitso da kwarkwata tunda zargi ne za su ce ana yi tunda su ba a gabansu a kai ba. To amma na yi kokarin in sami shi kakakirin na 'yan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna, wanda a wannan lokacin na iya cewa shi ne ya fi min kusa, duk da shi ma komishinan ba bako ba ne ba a gurin mutane, kuma yana da kyakkyawan mu'amala. Wani abu ma da zan tuna miki ko kuma in gaya miki shi ne, a ranar da wannan abu zai faru ba sai da shi kansa komishinan nan ɗan sandan ya ziyarci wannan guri, ya zauna ku kwance ya tsaya da matasa har ma yake musu wani barkwanci cewa ku kuna rana ni ina inuwa, shi ma ya shigo cikin ranar yake gaya musu a zauna lafiya da sauran abubuwa. To amma dai jami'an ƴan sanda ba su ce mana komai ba, amma ko da safiyar yau din nan Litinin na tuntubi shi kakakin nan wanda ya ce min suna gab da fitar da matsayinsu ko kuma abin da suka bincika a matakin farko.
To madalla, sai dai mu ce Allah ya kyauta. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.